gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC.
Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Zahra Aminu Fage.
Ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. A yau 21 ga watan Fabrairu na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan rukun dan miji.
Haka yake ba sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani.
Masu saurari a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da baki iyaye maza da mata a zauren namu.
Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Mu za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana.
Mai sauraro barkamu da saki saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. A yau za mu tattauna ne akan rukun dan miji wanda Bahaushe ke cewa wai rukun dan wani da wuya. Wai shin me ke sa dan da ba naka ba ya zama matsala kamar yadda wayansu suke cewa wai rukun sa matsala ne? Ko kuma ya kai ga cewa yaron ya addabi matar ubansa ya hana ta zaman gidan miji ko ya hada su fada ko kuma ya takura mata har ya kai ga cewa ta ma kasa zama ta tafi. A tare da ni a wannan zauri ina tare ni da malama Aisha Abdu Bako, malam Umar Kumo da kuma malam Misbahu Ishaq Abbas. Malamai barkanmu da zuwa wannan zauri. To kamar idan aka ce dan miji rukun dan miji riko ne na abu ne mai wuya. Malama Aisha zan fara da ke a matsayinki na uwa. Shin me yasa yake da bambanci tsakanin dan da baki kika haifa ba amma wanda mijinki wata mata ta haifa mishi da ƴaƴan da kike kike da shi? Ayyar tunaninki me zai iya yake kawo bambanta wannan?
To a mafi yawan lokaci rukun da ake cewa rukun dan wani wai in duk ka rike dan wani baka fita. To ni ina kallon shi a mu matan ana samun matsala daga gurin mu, wani bin kuma akan samu matsala daga gurin ƴaƴan, wani bin kuma matsalar ma tana ga mai gidan ne. Abin da yasa nace ana samu, akwai wata matar da take ganin ita in ba ƴaƴanta bane ba za ta rike su tsakani da Allah ba, ba za ta yi musu hidima ba. Sannan ko da a ce ga ta tana da ƴaƴan, ga kuma dan mijin wanda ba na ta fa, wata ce in ma ta haifa ta fita ko ta haifa ta mutu ko kuma ta haifa ma tana gidan, ita nata ta sani bata san wancan ba, sai kiga tana bambantawa. To inda kuma ake samu daga gurin su ƴaƴan, zaki ga in ma uwar shi ta fita ne ila shi can yana can akwai inda yake haduwa da uwar tana mai mummunan huduba, ai matar ubanka ce kaka yadda kullun kai, wata ma uwar za ta yi ta saka mishi, wata kuma ma tana gidan za ta rika saka ma kirki iri-iri tana koya ma danta cewa yayi ma wannan matar uba,
wato ita ba uwar shi bace,
eh ita ba uwar shi bace, yayi mata saboda kada a samu zaman lafiya. Wani zubin kuma shi namijin uba kenan shi ne zai rika sa ido da abin da ya kamata ya gani da wanda bai kamata ya gani ba, duk sai ya rika gani
kuma ya magana,
kuma ya magana akai, wanda kuma kinga daga nan ake samun matsala da ita mata da tare da take rike dan miji ta ba yawa,
wanda ba shi ta yi ba,
kila ita tana yin iya kokarinta, to shi kuma wanda ya ajiye ta yana ganin ta gaza. To daga nan wata sai ta ce to tunda haka ne ma bari in maka, wata kuma makira ce za ta yi maka dariya, za ta yi wasa da dariya da dan in ba idan ka kuma ta musguna mishi
to wato ana fuska biyu malam misbahu ka ji abin da Hajjia Aisha tace cewa matsalan ma akan iya samun daga wurin uban ya kasance shike ba kawo wani kofa da za a iya da za ta iya cire hannunta daga tarbiyyar yayan ko kuma daga kulawa da su
haka
me zaka ce
to gaskiya magana da madan ni kusan ra'ayi na kamar na ni karkata wato zamantakewa irin wannan idan tayi dadi daga wajen magidancin ne idan bace dadi ba daga wajen sani kamar yadda malam Aisha tace akwai abubuwan da shi magidanci idan yana ganin su akwai abubuwan da bai kamata ce ya kai kuskasa ba
wato bai kai ga sai yayi magana ba
yawa wannan lokaci mafi akasin lokaci ma zai ga abu sai ya kawo bai gani ba saboda abinda zaka dauka a cikin cike shine shi dai wannan danka ne da ka haifa da wata mace daban ita kuma wannan matar ka ce yayar wani shika aurota to idan ka ba ta kulawa da darajar da kimata ita zuciya ta san kullum ta kan so me kulata
me kyautata
yawa me kyautata mata lokacin da kake kyautata matan taka wallahi ko da mu guwa ce za ta sassauta akan dan nan da ba ita haifa ba wannan shine tunani na kuma a shi nagini na san cewa mata akwai matan da suke makireni a gaban ka za su nuna maka cewa komai lafiya lau ba idan ka komai zai iya faruwa amma ko da tana aikata wani abu mara kyau ni na tabbata in dai kana kyautata mata kana kawo da kai wata rana ba ta aikata ka ba
to mun je ga maganan su kansu ƴaƴan malam Umar wanda ake rukun kana ganin su ma ba su da nasu rawar da suke takawa wurin tabarbarewar dangantaka tsakanin su da su matan uban nasu ta yadda waɗansu yaran ba sa ma iya karban waɗannan matan da uban su ya auro ko kuma suka zo uwar su ta samu ma'ana kila ita ce uwar gida amma uwar su ce karama ta kuyi ta fita ko ta rasu ko kuma tana ma gidan ba sa ganin ta a matsayin uwa
to ai kamar yadda ita Hajjia Aisha ta fadi maganan haka yake wato yaro shi yakan ji maganan mahaifiyarsa in kuma mahaifiyarsa ba ta rayi akwai yayyunta ko ƴan uwanta za su rinka ce masa karka kuskura karbi waccar da sunan cewa wai da ta maka fe da mamaka in ka kuskura ka nuna mata ta fi mamaka to wallahi ka bunu za ka shiga wahala
wato mata uba ba uba uwa
yawa kawai ka mata a matsayinka ko daga kai sai babanka ka taba nuna haka
in ta mishi magana ya bata amsa
yawa ka bata amsa yanda take so yanda kuma kake so saboda me ita za ta rike yaro tsakaninta da Allah amma yaro ka san kinsa a kullum shi yaro kullum sai ya tunanin ina mamashi yake zai je wurin ta to idan ya je wurin mamashi din tana nan a rayi ko tana gidan wannan ko tana gidan su sai ta ce masa karka kuskura ka nuna ma matar babanka nan fiska don ita ta min kaza ta min kaza ta min kaza ko ba ita ta yi ba da ta mutu wannan za ta mai wannan ƙarya shi kuma zai zauna ko ya ce ah okay wanda ba ita ta san je ma fitan mama na ko bari ka gani ni ma ya kanta zan ni tayi ina shi kuma mai gida ba gida ke zama ba idan ya dazo tarar da wani abu ko da ya tashi ko sai ce ai yaro wallahi ka gama ba kaza 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 kin ganki na rantsi da Allah zan iya samu matsala da ke akan wani yaya
sai mu rabu
sai mu yayi zan yi koranki zan yi kaza akan yayan nan saboda bani da wanda suka fi min su kai baka za ka bincika ba akwai wanda yana da mata biyu sai ɗaya tana jarrabawa sai ya dauko yayan wannan ɗaya kawo don amaryar da ya kawo su ya zo aje kawai ita amaryar sai ta dauki fifiko sai ta dora kan danta za a karya kawai sai ta dauki danta ta dora kan kujera ta sako mashi shayin shi da bombitan sa da komai lafiya lau yana ci da kwai su kuma wani yayan wancan kawai sai ta aje su a taburma
ko su shirya ko kasu shirya
ta ba su dumame ko suna ci
au abincin ma ta bambanta
a nan gudun
ba wai sai kan abincin
ba bai shi
to bari shi ko cikin wannan magana wato ina ga halin da za a samu kuma inda aka samu dan da ake rukun sa wataƙila uwarsa da matar take auren baban yaron nan ba su taɓa san juna ba
haka ba su yi zaman kishi ba
wataƙila kafin a auro ita wanda take gidan wacin ta mutu amma za a ƙara samun matsala abin da kike so ku gane a nan gobe shine wato tun rangini tun zani idan kuka duba yadda iyayenmu da kakanninmu suka yi zamantakewa a da da yanzu akwai bambanci wani lokacin al'ummar da muke zaune da su ma kansu sukan gurɓata zamantakewar ƴaƴa da iyayensu
a cikin gida mu
a cikin gida ce
saboda bayanai ko
da yake ba ya ce Allah sarki a dan wajen wani ne Allah sarki sai dai a ta hakuri ko a ce mamanki ba ta gidan kaza duk irin waɗannan abubuwan sukan sa yaro ya giga ya tirje in an sashi a ba gida ya ga cewa dan me za a sashi kaza ba a san shi ne ba a kwanansa sannan su kansu iyaye mata din akwai ana samun irin wannan wanda su saboda soyayya tsakanin da da mahaifi idan wani abu aka tashi irin wani abu sai aka ga an kaga ita wata bambanta tsakanin dan da ta haifa da wanda ba nata ba to duk irin wannan kan kawo matsaloli to in aka samu irin wannan kai magidanci a nan zaka shigo domin ita ta bambanta tsakanin dan da ta haifa da wanda ba ta haifa to kai kusa kai kokari ka danne a matsayinka na magidanci kada ka nuna mata cewa ranka ya baci shi ka nuna mata cewa wannan ba abu ne ba za a gushi kuma wannan abin Allah ya yarda gobe in kai dai aka yi biyu jiba ta kara
kamar yanda ka ce ya danne ai wannan ba zai danna ba
to
in dai an nuna gashi ya gani ta fifita danta akan wannan da ba danta ba to kaga dole ne za a samu matsala dole ne za a samu matsala ko da shi uban ya daure to fa shi dan nan fa yau da gobe fa yana nan yana rike da wannan abin da kake mishi ka gane shi yasa maganin dai kar a yi shine kar a fara
haka ba haushi yace
eh maganin kar a yi kar a fara ita a matsayinta na uwa ta zauna ta rike dan mijinta ko ita ta haifa ko ba ita ta haifa ba tsakani da Allah ko da a ce ni ina ga matsalar ta kan faru inda matsalar ta fi kamari tsakanin ita uwa da take riko da kuma shi mai gida shi matsalan da da ake rikon shi wallahi tana da sauki ko da yana da waɗanda suke yin zagon ƙasa a bangaren
fuska ya samu
fuska yawa kuma ita idan ta rike shi tsakani da Allah to yau da gobe zai fazo ya wuce kuma zai gane cewa a matan nan fa a gaskiya tana so na
anya Hajji Aisha bayan an ce ku kuke zama da yaran ku zaunar da su ku zige su idan ya mata ne ku ce su zama kaman kishiyar matan idan ya maza ne kuma ku sa ta su juya ma uwar matan nan baya musamman idan aka ga sun fara gwaɗi sun fara samun na kansu
amma kin san wani akwai abboni na ga misalai da yawa da an fara da haka amma da yake ita mariyar tana da wato hali na kirki wallahi duk sai da suka juya
suka dawo hanya
to ita ce a matsayinta ita za ta jajirce yawa ita sai ta ma fi uba jajircewa in dai tana so a dawo su yi ta musgunawan ta dauke kanta ita katta maida su kishiyoyin yawa katta maida su kishiyoyin yawa sai ta maida su ƴaƴan to a kwana a tashi wallahi wata ran zaki ga sun juya ko da a ce ba dukkan su ba su juya ba sai ta samu wa'anda za su gane cewa a wannan matar fa gaskiya tana mana kokari
mallam Umar Bahaushe yana cewa wai ɗana kowa ne
kware da gaskiya
amma halin da ake ciki mazan sai kaga sun nuna cewa tunda baki kika haifa ba kake kwaba tunda baki kika haifa ba in suka yi laifi kake da ke su ko da tana tare da nata a cikin gidan ya yadda na ta hukunta sun yi laifi amma idan na hukunta waɗanda ba ita ta haifa ba sai zama wani magana na daban ba ku kuke haddasa wannan masifa da ciyar gidajen ku
to ai Fatima ba ki san wani abu ba su matan suka wuce gona da iri
to an je
garin kwabawa din sai ki ga wai dan ma a baka haushi kila akwai wani abu da ka taba yi a rasa taya za a kije ka ta jikin wannan yaron sai a gana mishi azaba azaban nan za masa ya kamata masa daidai laifin su sai a wuce gona da iri saboda dole sai ka yi dan motsi in kai motsin nan to an samu da ke so to inda a ce yaro zai yi laifi a mashi hukunci daidai da laifin sa wallahi da ba laifi
kai ya aka yi ka san hukunci daidai laifi
yawa misali yaro
ka kasance mai sa ido ba
to misali Hajiya yaro ne aka ce an ce ya je makaranta sai ya ki zuwa sai kama ne tafi wani guri kin ga ya kamata ta gaya baban shi wane fa bai in an ce mishi jinkarta bai zuwa sai je waje kaza
to amma idan ya anta ne ba ya kamata sai ta jira sai ta dawo
a tare su
ma'ana in ya anta ne ka da shi ta dauki hukunci misali ta raka shi makarantar ko ta zane shi
duk ta zane shi
to wannan shi da wanda bata haifa ba wannan ba dan me yasa ya zama daban
abin da sa za ta wuce gurar iri ne ai
au ita akan wannan to inda matsalar take
son zuciya suke da shi
suna son zuciya shine mazan ma basu yarda cewa dan da ba wai mata ta haifa ba dan ta ne
ai in kika ga an ce kake kwabi wannan to an ya hango cewa ana zaluntan wannan din ne da gangan
sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma za mu koma zauren namu domin jin cigaban tattaunawar.
Malama Zubawo, mata dama wa'ansu sukan ce wai idan mace ta fita gida ta bar ƴaƴa, wai ma zan saka mai da hankalinsu ne akan ƴaƴa. Sai su fi san su akan ƴaƴan da uwarsu take cikin gida, inda yake kawo kishi tsakanin su da iyaye matan da suke cikin gida, kuma da nuna bambanci. Ta yaya kake ganin za a iya gyara wannan abin? Kuma shin wannan zaton da suke yi hakan ne gaskiya ne yakan auku, ko kuwa dai hakanan zato ne?
To na farko dai wannan zaton gaskiya in kika duba akasarin gidaje za ki ga cewa haka din, saboda dalilai guda biyu. Na farko soyayya da ke tsakanin shi wannan magidanci da uwar waɗannan yara a lokacin da ke zaman jin daɗi, takan dawo lokaci-lokaci a cikin zuciya.
Sai ya kalle yaran da abin.
Sai ya kalle shi da abin. In zaman nasa ya daɗi, an samu ƙarshen yaya zaman ne yanki. Na biyu kuma yakan tausaya musu ganin, yana ganin cewa zai sai ya manta da cewa fa akwai Allah. Ayatun da wasu bata nan kuna in ya fita shi fita gefe gidan nan kamar sun mutu sun riga sun mutu da kuna kashe su rai. Hanyar da za a bi kuwa a magance wani abu kwanaki ce, kai a matsayinka na shugaban gida wanda Allah Ubangiji ya dora maka nauyin waɗannan iyalai, sai ka ba wa kowa hakinsa, kuma ka ɗauka cewa zaman Allah da Annabi ake tsakanin matarka da yayanka baki ɗaya.
Sai in wani abu ne faru,
yawwa, in wani abu faru ka zauna ka yi adalci tsakaninka da Allah, kuma idan har ka kama matarka da laifi kar ka tozo ta gaban yayanka, wannan zai kawo zaman lafiya.
Wato maza su daina kurarin nan da ihu a
gaban yaya, ba ai bai amfani
dan yaro zai ji daɗin. To ai da mai da ni ne baba, ai sai mana
a kaza. Kar ki manta fa wannan faɗa ne aka ce, wannan mata ce, da kai da ita ɗaya kuke kuna sai dai abubuwan da Ubangiji ya dora maka na musulunci, su ku ƴaƴa ne, so faɗan da za ka yi mata ba za ka yi mata a gaban su ba. Kar ka kyare ta in ta zo ta tsaki maka a gaban su, ya za ka ji kin ga nan in kace za ka yi wannan, ba fa tarbiya kenan, ba koya musu tarbiya ba. To mutum zamani da za su ɗauki waɗannan abubuwan in Allah ya samu maslaha cikin abin.
Amma fa matan yanzu fa matan zamani ne gaskiya tsakanin da Allah, duk yadda ka kai da kokari a kansu wallahi suna bodewa.
Wato a wannan lokacin abin ya ƙara ta'azzara,
ba kamar matan da ba da kanin da Allah. Matan da wallahi baka bambanta mamanka ma a cikin gida, sai kai da gaske. Amma yanzu wallahi kana shiga gida ko zaka ga farfat ko wuce da nata, na kama yaya na koma gefe, wannan mata kama yayanta ta koma gefe, idan ɗaya ta fita a gidan to wanda aka fita to su sun shiga uku.
To amma laifin wanda ne
to ai ma laifin mai gidan ne, su ma duk suna da matsala, me yasa ba za su hada kansu ba su goma yaran su
wajen guda ɗaya? Shi da ya hada kawo su cikin gidan shine zai hada kansu.
Wato inda akwai bambanci, idan da ba tun farko miji bai babu adalci, ya riga ya gina wannan, za a bambanta tun har yara.
Akwai wannan makam.
Ai wannan ne ma.
Yan mace yanzu ba da sun shigo gidanka ba za su ce ba, har ma za ka je tun a wajen ma kafin su shigo za su ce maka, in fa da yaranka na fa ni fa ba ni bane uwarsu.
Ko ba uwarsu?
Kwarai da gaske. Ai akwai wanda kawai su suna bin ni kawai ke nake so. Eh na yadda kake da zan
ɗauko. Wato mijin kawai ta aura.
Zan ɗauko wanda za su rufa musu abinci da komai da komai, ke dai kawai ke din nake so ke zo a gidata. Ko ba haka ba, shi yasa ake samu na babban matsala, inda ake samu matsalar mai gida kenan. Sannan ita kuma tun a waje an ce mata in ta shigo ba ruwanta da wannan ƴaƴan,
ba ta masa bauta ba.
To don ta zo wata ranar wannan soyayya ta kare, ya zace mata to dole fa sai kin yi kaza kaza kaza, za ta ce wani fa gaskiya ba shi ne zo gidanka ba. Uwarsu da ta rubuta su ɗauke su kai su wajen uwarsu, in ka ɗauke su kai su wajen uwarsu to yanzu hankalin zai kwanta, hankalinsu zai kwanta.
Kuma zan baka kulawa.
Zan baka kulawa na musamman a yaudare mutum da wannan. Na kai yaudare shi kuma daga baya shi kuma sai ke ga ko ya tunji ba ko ya kai ga ya rabu da ita ta ma.
Ba wan
ba ɗan wan.
ƴaƴan ya basu sun ta gayyara
sun. Ga sun garan ba kan kishiya.
Eh to amma kaman yanda shi kuma yace gaskiya ni lusarin namiji ne zai yadda kafin ma in aure ki har kin kafa min cewa ba za ki yi ma ƴaƴana girki ba, ba za ki kula min da su ba. A gaskiya
su fa yawa yanzu.
Gaskiya
ku kuna magana
ce ba za
eh ni haihu mai da abin da cewa ku su da yawa ba.
A'a in ma dai akwai
sunan namiji
eh
wai mace ta gaya mai wannan abin, ai ba ma ta ce mu
ba, ba ma mata aure ba ce.
To malam Musbahu ka ce din namijin da ke ansa sunan sa namiji, wato kenan sauran da suke aikata wannan abin sunan su mene ne? Lami
gaskiya
tun waje ta kafa maka cewa wai ita in ta zo ba za ta kula da ƴaƴanka ba, a to ba ma mata aure ba ce. Kar ma ka kawo ta, kai akwai wanda ya isa ya raba ka da ƴaƴanka ne? To amma ita ko za ku iya rabuwa da ita? Ai
ka ji magana kenan.
Za ku iya rabuwa da ita? So duk matar ma da tun a waje wai za ta yi ikirarin ita fa in ta zo ba ruwa na da ƴaƴanka, in ma uwarsa na gidan ko ba ta gidan, wannan ba mata aure
ba ce? Ai ba ƴaƴa ba, ko dan uwan ki.
Yawwa ba mata. Sannan akwai wani abu da maza suke yi wanda shi ni ba na goyon bayan shi. Babu yanda za a yi yau kana da mata ka ƙara aure ka hada su gida ɗaya, sai a ce wai wannan da take girki ba ta fa haihu ba fa.
ko kila ta haifi ɗaya ko ma bata haihu ba. Wai ranan girkin ta ita za ta tashi da safe ta dafa ruwan wanka ta yi ma ƴaƴan waccan wanka ta shirya su zuwa makaranta kuma ta ba su abin da za su karya su je makaranta. Wannan ba daidai bane. Uwar sunanan sai ta yi musu. Amma mai a ce wai dan ranan girki na ne ban haihu ba ko da ma na haihu. Yawwa abinci gyaran gida da sauransu amma uwar suna kwance tana bacci ni wai dan girki na ne ni zan dafa ruwa su wanka ni zan dafa musu abinci in shirya su zuwa makaranta to wannan abin da maza suke yi ba daidai bane kuma ana samu a gidaje da yawa. A gidaje da wannan ma yakan kirkiro da wannan kiyayyar ta shiga tsakanin yawa dan miji da matar uwa yawa za su rena ta saboda ba za ta ji dadin yi musu ba tunda uwar su nanan ta yi musu yau ko ba uwar su in ka dauko ta maybe kila yarinya ce ka auro kila yaran nan sun kai 3-4 ba za ta iya kula da su dukansu ba dole sai an dauko mata wanda za ta taya ta kula ka gane akwai wani abun da ya kamata ka dauke mata ita ta zauna ta kula da tarbiyya ta kula da ba su abinci da harkan hidiman makarantar su ita ta kula da wannan amma su wanki su sauran abubuwa ya kamata a ce an nemo mata wani mataimaki inda halin da za a yi kada a saka mata ita kadai saboda za ta gaji wannan kuma shi ma zai haifar da tacizguna musu su ma su ga kaman tana musu ba daidai ba.
To Hajji Aisha ta yaya mutum zai iya gane kuma ya sa tarku don gane cewa in ƴaƴansa suna hada makirci a gidansa ma'ana akwai ƴaƴan da iya mata tana iya bakin kokarin ta wurin ganin cewa ta sauke nauyin da Allah ya dora mata ta dauke su ilma kaman ƴaƴa amma saboda irin wannan jojin da kuka bada na cewa kila akwai wani wanda yake zuga su ko kuma kila sun an yi zaman da maman nasu suna zargi ita sai dalilin fitar da ko wani abu yake ganin suna sun mai da ita kaman kishiya suna son su gira muwa za su iya samu da tarko kala-kala shin ya mutum zai iya tace bayani idan ya yi sun kawo na zargin ga abin da matarka take mana baba ya zai iya binciken ba tare da hankali ya tashi ba.
Ai abin da kawai maganin kar a yi ma maganin kar a fara. Kada a matsayin shi na uba ya ba da wannan daman da ƴaƴan nan za su rika zuwa suna cewa ta mana kaza saboda ba da wannan daman ma shi zai hana kuma su ba ta girmanta.
Wato kamar yadda wayan suke cewa dama ba miji ba ai ta aura ba miji ta aura sai dai saboda sanda take miji zai iya kyautatawa duk wanda ya rabe
shi. Yawwa shi dai ya kasance ya sa ido ya gane me ke gudana a gidan shi amma kada ya ba ƴaƴa hurumi da za su rika zuwa su ce ai baba wance tayi mana kaza da baka nan saboda kila ba zai ma iya magance abun ba.
Wato wannan wakatin idan ma an fara din akwai ta inda zai maganin wani abu
to
wato wani babban matsala da magidanta suke fuskanta a wannan zamanin na yanzu shine yadda iyaye maza suke kauracewa ƴaƴansu ba su kusa da ƴaƴansu
kamar yaya
sai ka haifi ƴaƴan kai da ka haifa amma da zaran sun fara tasowa suka dinga gudu su
wato babu wani sadarwa na tattaunawa da sauransu
wannan cutar yanzu za ku dinga da su idan yaro yana da ɗabi'un munafunci ko ƙananan munganu ko mene za ka gane tun daga al'amuran za ka gane in yaro makarici ne za ka gane in yaro yana da gulma za ka gane kin ga magana ta to a wannan lokacin kuke shudanya da yara wannan kuke mu'amala da su kuna tasowa duk abin da yaro ya zo ya ga magana wannan gobe ya ga maka wannan jibi ya ga maka wannan kana kinan kana kallon sa kana kuma ƙara nuna wa yaro cewa wannan matar wace to a haka zai maganin faruwar wancan lamar da kike magana idan har yana mu'amala da su sannan kuma ya nuna musu muhimmancin ta idan suka kawo magana mara kyau ba na so idan suka kawo magana da yake ganin cewa mahaifiyarsa za ta yi sai ya ce musu ku je wajen mamanku to a haka ba ta yi an samu gida an zauna lafiya duk wani ma mai kawo magana daga wajen mazai a ce baba ai anti wancan ta ce min kaza in na zo gida in yi wa mama kaza in ga samu labari.
Malam Kumo an ce akwai magidantan da bayan suna da wata matar a cikin gida misali kila ƴaƴan da take yake da shi matar mutuwa ne ko rabuwa ko kuma tana wani wuri amma ƴaƴan suna tare da wata matar sai kaga idan hidimar su ya tashi su ƴaƴan da ba nata ba sai ya basu su da kansu su yi kansu hidima ita kuma ta tsaya kamar a ƴar kallo shin wannan ba kamar yana zai iya kawo reni da kuma wani abin da yake kawo shi bacin zamantakewa tsakanin ƴaƴan da matan ba
sai wannan ai shi daga shi har matan su duka fada ya kirari ya tuni da me ya zurma da shi da ƴaƴan da matarsa ya za a yi ka ce za a yi hidima ka ce wa ƴaƴanka su yi hidimar su wannan ta yi hidimar ta ta kuma ƴar kallo
ta zama ƴar kallo
kai ma kenan ka zama dan kallon kenan ai ai ya kamata in za a yi abu ya zama na koyi waje ɗaya ita wannan duk wannan bata gidan wanda ke gidan ta zama ko ita ce kamar ita ce wasu ko gaba daya kana ma bambanta cewa haka duk abin da za a yi kawai karka kuskura ma ka nuna cewa a wannan ku yi naku ita wannan ta yi nata
ba daidai bane.
Wato daga uba da yake faruwa wannan.
Eh wannan kam gaskiya daga uba ne. Uba shike sa yara su raina matarsa.
Shike ba da dama.
Shike ba da wannan damar. In kai haka gaskiya to gaskiya kai karan kanka kai ma kai kamar ka ce gidanka ya wazai ne kawai. Mafi dan Allah shine kawai duk abin da za a yi. Ita din nan da take cikin gidan tunan karga ka tabbatar cewa ita kai ce kake da shi. Tamkar kai ne. Kawai sai ka ce to wance eh na saki a gaba. Ku yi abu kaza ne tunan ba mazauni bane. Duk abin da za a yi dalaga yaran nan ki sasu a ciki. Ku yi kake kuskura ki ce wani kaza ko duk su yi a lokaci guda daya kuma ke ce jagoran su. To in Allah dan haka yi haka to kai karan kanka in ka dawo ka zo ka tarar da abin da kace ayi za ka shi hankali ka kwance amma muddin kace wance eh ga kudinki ke ki da ki in ma kina da yaran ma baki da shi ki to gashi dai wannan su ma kai zo wane babba cin ku wane kai ne babba ko to gashi kudin ku ne kai kaza kaza
akwai kuma inda shi namiji ko da yake dama na fadi dazu cewa kusan duk matsalolin din an samu zaki duba sai kiga daga gurin namiji ake samun baraka zaki ga akwai matan kila ba mata ɗaya bace a gidan biyu ce kowa da yayanta sai kiga shi ya karkata gefe daya kila gefen amarya ko gefen uwar gida da ita da yayanta su ne yake wato ba da lokacin su ya ba su kulawa ita kuma wannan ya batta to kinga ita wannan din dole za ta janye kuma wani yana mayi har da ke akwai wanda na sani ma yana tare da mata biyu ƴaƴan ita uwar gidan sai aka samu makira sai tana koya ma ƴaƴanta su rika cin mutuncin ita amarya kin gane wata ran ma in amarya ba ta nan sai ayi dabarar da za a samu makulli a bude mata daki a je ayi mata banna ƴaƴan uwar gida
a takura mata
ta bar gidan dan dai a takura mata ta bar in kuma ta zo tai magana sai a ce yara da gidan uban su
za ta kulla musu shariki
eh ba za a bar su ba za su wata ya ba to har dai aka samu amarya ita ta bar gidan
aka sake mata sauki
a'a aka aure ya rabu to kin ga ko ba dade ko ba jima ita wannan da ƴaƴanta kusan aka ware sun ko fa bata nuna musu ba fa suna girma ne suna gani suna girma ne suna gani
wannan wannan dai halin kenan kowa dai da uwarsa kenan
yawa kowa da uwarsa kin gane kowa da uwarsa to suna girma suna gani to kina ganin nan gaba su waɗannan ƴaƴan ba za su so su kwaci ƴancin su ba
ko kuma su mutuna a matsayin uwa ba
yawa to mafi yawan akasari in kika ga irin wannan abubuwan duk shi namiji ne yake kullawa shi yake kulla shi in ya ga dama zai gyara zai gyaru ai yau ko a ce waɗannan manya ne kai training din su ai ka san cewa in kai ma'aikaci ne wata ran fa za ka yi ritaya
haka
to me ka tana dan mu waɗannan kananan
kamka kawo karshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma abokiyar aiki na da tsaya ne gabatarwa Amina Bahara Auna da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayansa wato Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya
Albarka soyayya danta mai albarka diyar kwarai ribar soyayya danta mai albarka diyan kwarai